الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 7 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 22 ga watan 9 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih da Al-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Haɗa salloli biyu masu tarayyar lokaci da ya zo a sunna, in an samu sababin haɗa su bayan gama ta farko kai tsaye, ake tare iƙamar ta biyun ba tare da an rabe tsakaninsu da wasu azkar da abin da ya kama da haka. Ana gama ta farko kai tsaye, za a tada iƙamar ta biyu a yi, sannan in an gama azkar waɗanda suka zo bayan sallah ta farilla, a wannan lokaci kuma mutum zai yi shi, kuma ba sai ya maimaita ba, kamar yadda yake yi a bayan kowace sallah haka zai yi. Ba dan an hada sallolin kuma mutum ya ce zikirin sau biyu zai yi, a zikirin dai zai yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadisul Anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarukan annabawa. Mun tsaya ƙarshen, wato mun gama babi na 40 baban da ke bayani game da kissa ta Annabi Sulaiman alayhi salam. Hadisi na karshe a baban shine hadisin da Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa, yana cewa kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma, wato wasu mata biyu Manzon Allah ya ce tare da su akwai ɗansu. An gane ko kowacce tana da ɗa, su waɗannan mataye guda biyu. Ja'a dhi'bu fa zahaba bi ibni ihdahuma, kalkici sai ya sande su yazo yawarci ɗaya daga cikin ƴaƴan nasu ya tafi da shi. Fa qalat sahibatuha inna ma zahaba bi ibnik, ɗayar sai ta faɗa ga ‘yan uwarta take ce mata ɗanki ne ya ɗauke ba nawa ba. Wa qalatil ukhra inna ma zahaba bi ibnik, ita ma ɗayar sai ta ce a ɗanki dai ba nawa ba, naki shi ne ya tafi da shi. Me za a yi? Fata haka mata ila Dawud alayhi salam, sai suka kai ƙara gun Annabi Dawud alayhi salam, wanda wannan gaba tana karantar da mu wani darasi, shine kasancewar duk lokacin da jama'a suka samu jayayya da hayaniya da rashin zuttuwa, to hanya ce ɗaya-ɗaya ta katse duk wani rikici da duk wata jayayya, wato shi ne kai ƙara zuwa gun mahukunta, kenan gun alƙali shi ne zai iya yanke wannan jayayya. Shi yasa a nan kaga ita ta ce ɗanki ne ya ɗauke, ita ta ce a kena ki ne ya ɗauke, to kaga ai ba tsayawa ba za a yi a yi ta rikici a yi ta jayayya. A lokacin nan sai suka kai ƙara gun Annabi Dawud alayhi salam, wanda daman wannan ita ce hanya ɗaya-ɗaya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sunnanta mana a duk lokacin da muka samu saɓani, muka samu jayayya, muka samu rashin zuttuwa, to sai mu kai hukunci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk abinda kuka saba a cikin shi na wani abu ko mun kankantarsa, to ku tabbata wato hukuncin wannan abinda kuka samu saɓani na ga Allah subhanahu wa ta'ala, kenan kai ƙara zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala ke faɗa fala wa rabbika, rantsuwa nake da Ubangijinka, la yu'minuna, ba yadda za a yi mu'minai su yi imani, imani na hakika, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, Ubangiji ta'ala ya ce sai sun alƙalantar da kai game da abinda ya gudana tsakaninsu na rashin zuttuwa, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zuciyarsu game da abin da ka hukunta, wa yusallimu taslima, za su meƙa wuya ɗari saman ɗari akan abin da ka hukunta ka zartar da shi. kuma shine can Ubangiji ta'ala ya fada fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. To shine anan suka dau kara suka kai gun Annabi Dawud alaihi salam faqada bihi lil kubra. Annabi Dawud alaihi salam sai yake hukunci ya zartar da cewa wannan da na babbar ne kenan na karamar shine kirkeci ya warce. Fa kharajata ala Sulaiman ibn Dawud alaihi salam. Bayan Annabi Dawud alaihi salam ya yanke musu hukunci ya zartar, sai suka fito suka samu ɗansa Sulaiman alaihi salam. Fa akhbaratahu, suka bashi labari game da abinda mahaifinsa Annabi Dawud alaihi salam ya zartar musu da shi na hukunci. Fa qala, sai ya faɗa sai ya ce ituni bisiki, ku zo mun da wuka a shukuhu bainahuma, wato na raba ɗan tsakiya tsakaninsu kowace ta ɗaurabi, wanda hakan wani wayo ne da dabara. Allah ya fahimtar da Annabi Sulaiman ya yi domin ya gane haƙiƙanin gaskiya game da wannan al'amari. Faƙalat as-sughra, karamar sai ta faɗa ta ce la taf'al yarhamukallah, ta ce Allah ya yi maka rahama ya Sulaiman, kar ka aikata, kar ka yi haka, ma'ana kar ka yanka shi. Huwa ibnuha, bar mata ɗanta ne ta je da shi. Faqada bihi as-sughra, a lokacin nan Annabi Sulaiman alaihi salam sai ya zartar da hukunci, ya tada wancan hukunci, ya zartar da cewa na karamar ne. Faqala Abu Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, na faɗa wallahi in samitu bisikini illa yawma idhi wa ma kunna naqulu illa almudiya, yace wallahi ban taba jin wuka ana kiranta da suna sikin, yace in ba a wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wannan labari, kwata kwata ni ban taba jin wuka ana ce mata sikin. Wa ma kunna naqulu illa almudiya, ba komai muke fada ba illa kawai mu ce mata mudiya. Iya abin da ya sani sunan wuka mudiya, amma bai taba jin ana ce mata sikin in ba a wannan lokaci da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da wannan suna. To dangane da cewa Annabi Sulaiman, wato cewa Annabi Dawud alaihi salam ya yanke hukunci cewa dan na babbar ne, Annabi Sulaiman kuma ya zo ya tada hukunci. Wasu malamai suka ce a wannan abusa hanya ce ta fatawa, shi Annabi Sulaiman, Annabi Dawud a farko ya ce na babbar ne ba na karamar ba, akan fatawa ne ba hukunci ba ne, shi ya sa Sulaiman alaihi salam ya samu damar tada wannan hukunci. To duk da cewa nassin lafazin hadisin yana nuna cewa ba fatawa ba ce hukunci ne, kamar yadda ni yace faqada bainahuma, wato shi Annabi Sulaiman, Annabi Dawud alaihi salam, wato sai ya zartar da hukunci cewa na babbar ne, me yace faqada bihi lil kubra, kenan wannan ba fatawa ba ce ba hukunci ne. Kuma tare da cewa wato shi annabin Allah da fatawarsa da hukuncinta dudde ne, babu wani bambanci, saboda duk abinda annabin Allah zai zartar da shi na hukunci ko na fatawa, an gane ko? To wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. don haka al-Imam Dawudi Allah ya ji kansa shi yana faɗa cewa wato kasancewar abu sa fuska ne ta shawara shi Annabi Dawud alaihi salam ya bayyana cewa dan wato na babbar ne dan haka shi Annabi Sulaiman alaihi salam wato ya tada wannan shawara da Annabi Sulaiman Annabi Dawud ya bada shi Annabi Sulaiman da ya bayyana cewa dan na karamar ne shi yasa sai ya tada waccan magana ta farko da mahaifinsa yi ya zartar da abin da ya faɗa to duk da cewa dai magana wadda take mafi rinjaye kasancewar ita karamar da babbar lokacin da suka zo gun Annabi Sulaiman alaihi salam babu wata wadda take da shaidu a cikinsu ita ta zo ta ce danta ne ita ma ta ce danta ne tare da cewa kuma dan gashi a hannun babbar yake shi yasa kamar yadda kaidodi na shari'a shi Annabi Sulaiman alaihi Annabi Dawud alaihi salam sai ya zartar da hukunci cewa na babbar ne gane ku ita ta zo ta ce nata ne ita ma ta ce nata ne kuma a cikin su gaba ɗaya babu wani wanda yake da shaidu kenan sun zama daidai to kuma kasancewar ita babbar dan gashi a hannunta yake kenan bangaren ta yafi karfi akan bangaren karama kenan shi yasa Annabi Sulaiman alaihi salam Annabi Dawud alaihi salam wato sai ya zartar da hukuncin cewa na babbar ne to tare da cewa shi Annabi Sulaiman alaihi salam bai yi nihinta da hukunci da Annabi Dawud alaihi salam yi amma lokacin da suka fito suka fada masa to sai ya bi wata hanya ta wayo da dubara akan fahimta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ya gane hakikalin gaskiya shi yasa anan yace a kawo masa wuka ya raba dan tsakiya kowacce ta daurabi amma a zuciyarsa ba shi da niyyar haka yayi hikima ne da dubara dan ya gane kan nawa ne ni to a lokacin nan sai ya bayyana cewa tabbas dan na karamar ne kenan na babbar shine kilkeci ya tafi da shi ta yaya Annabi Sulaiman ya gane anan shine ta hanyar nuna kashin haguri na karamar da tsabar tausayi da Allah ya kimsa a cikin zuciyarta ta yi masa magiya ta ce ya annabin Allah Allah ya yi maka rahama karka yanka bar shi bar mata danta ne saboda kasancewar duk yadda za a yi wato in dai da na mutum ne to ba yadda za a yi ya wato abinda ya gane a nan ne yadda ta fifita rayuwar wannan da akan mutuwar shi maimakon a ce an kashe wannan da ta ce a bar mata ta je danta ne to ta wannan hanya shi Annabi Sulaiman alaihi salamu sai ya gane cewa to gaskiya ta bayyana a yanzu kenan dan na karamar ne me yasa saboda ita babbar ta yarda a yanka inda danta ne ba za ta yarda ba ita ma a yanka kamar yadda ita karamar ta nuna ba ta yarda ba a wannan a kashe wannan dan ta ce a bar mata danta ne ta je da shi to dan haka kasancewar wato ita wannan kissa tana nuna mana cewa nura da fahimta wata kyauta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayinsa ba ta da alaka game da wani girman shekaru ko karancin shekaru an gane ko ba ta da alaka da wani girman shekaru ko karancin shekaru fahimta Allah ne yake yin kyauta ga bayinsa shi yasa anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba Annabi Sulaiman fahimtar da bai ba mahaifinsa Annabi Dawud yayi wayo da dubara ya gane hakikalin gaskiya game da wannan al'amari wanda wannan kuma yana tabbatar mana cewa duk kaika wanda za a yi to gaskiya fa a bangare guda take, ba yadda za a yi a ce kai kana da gaskiya shi yana da gaskiya, gaskiya ɗaya ce. An gane ko? Duk kaika wanda za a yi ɗaya ne mai gaskiya, ɗaya kuma akan kuskure yake. Wanda wannan kuma yana nuna mana cewa annabawan Allah yana halatta gare su yin hukunci, wato da ijtihadi, ma'ana iya kokarin su, duk da cewa wato abu ne mai yiwuwa na tabbas samun wahayi da sako daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda kenan hukuncin da annabi Dawud ya yi a farko su malamai sun ce iya ijtihadin shi ne ya yi. To amma Ubangiji ta'ala sai ya fahimtar da annabi Sulaiman ga yadda hukuncin yake. Shi yasa kasancewar wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da wanda aka yi hukunci da shi, aka yi masa hukunci, aka ba abokin jayayyar shi rinjaye, to idan ya yi furici ya nuna cewa an gane ko, kamar misali idan aka riga aka zartar da hukunci bayan an yi hukunci, to in alkali shi abokin jayayya ya bayyana cewa ga fa hakikanin gaskiya akan wannan al'amari, to alkali yana iya dawowa ya tada wannan hukunci ya saki. Gane ko? Bayan kenan an ka yanke hukunci, bayan an yanke hukunci sai aka samu cewa ga inda gaskiya take, to wannan hukunci na farko ana iya tada shi. Wanda wannan kuma karantarwa ce ga su alkalai mahukunta su yi amfani da hanya ta hikimomin da Allah ya musu da wayo da dabara domin su gane hakikanin gaskiya ta hanyar alamu domin fito da haƙuƙuwan masu haƙƙi. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور وقوله ولا تسئر أي الإعراب بالوجه. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن علقمة هو ابن قيس النخعي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يئذ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما لم الله يجكن سنفتاه. وانا بابيني وانا كي بياني game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka wala qad ataina luqmana alhikmata anishkur lillah. Ubangiji ta'ala na fada wala qad ataina luqmana alhikma, tabbas mu ne muka ba Luqman wato hikima. Idan aka ce hikima, ma'anarta a Hausa shine gwaninta ko kace kwarewa, wanda kalima ta hikima a Larabci shine wabu shay'i fi mahallihi la'iqi bihi, aza abu a mahallinsa wanda ya dace da shi, yayi daidai da shi, shine hikima. In aka ce hikima, gwaninta kenan, duk abin da kai ya zamanto yayi daidai ya dace da ku. Wanda ita hikima sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, don haka yake da suna Al-Hakim. Idan aka ce Hakim, gwani kenan, wanda duk abin da yayi to zai dace da yadda yake nufi. Shi yasa dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na halittu, da duk abin da ya shar'anta na dokoki, akwai hikima. Ubangiji subhanahu wa ta'ala girmansa ya wuce yayi abu dan wargi haka kawai, ba da hikima ba, duk abin da yayi akwai hikima a cikinsa. Kamar yadda ya faɗa, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha laha wa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. A cikin suratu Sad, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar. A cikin suratu Dukhan, wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun. Haka kuma ya fada, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. To dukkan waɗannan ayoyi suna nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya halicci wata halitta ba don wata hikima ba, ko a ce ya shar'anta wata doka ba don wata hikima ba, komai nashi akwai hikima a ciki. To dan haka in aka ce hikima kenan, aza abu a mahallin da ya dace da shi, yayi daidai da shi. To dan haka ita kwa hikima Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa, kamar yadda ya faɗa, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan katira. Ubangiji ta'ala shi ke bayar da hikima ga wanda ya so ba daga cikin bayinsa, kuma duk wanda aka bashi hikima to ya tabbata an bashi alkhairi wanda yake mai yawa, domin wata baiwa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yi ga wasu daga cikin bayinsa. To shine anan yake jaddada mana cewa mu ne muka ba Luqman wato hikima, sai muka ce masa anishkur lillah, ya kai Luqman kai godiya ga Ubangijinka, wanda wannan yana nuna mana duk wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ki jaddada ma bawansa, to bawa ya tabbata wajibi ne akan sa yi godiya akan wannan ni'ima. Kamar yadda anan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga Luqman cewa ya gode masa, gane ko, akan wannan baiwa da ya yi masa. Shi Luqman, kamar yadda wato asali an saba game da ainihin shi Luqman, kasancewar a magana mafi rinjaye bawa ne kuma mutumin Habasha, ma'ana bakin mutum ne, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi da dangane ingantacce daga Anas dan Malik cewa shi Luqman ya tara zamani da Annabi Dawud alaihi salam, kamar yadda wata rana ya zauna gun Annabi Dawud alaihi salam, Annabi Dawud yana saka silke, Luqman sai ya ringa mamaki game da wannan abu da Annabi Dawud yake kirawa, sai yayi famar ya tambaye shi wannan ko menene, amma sai ya kyale saboda hikimar da Allah ya bashi, saboda duk wanda yake da hikima baya gaugawar tambaya akan abu, tsayawa zai ya lura da abu ɗaya bayan ɗaya har akai ƙarshe, a lokacin nan kaga yayi fahimci abubuwa da dama, idan ya hada da amsar da za a bashi kai tsaye sai ya zamanto wani haske ne akan haske, amma maimakon baka tsaya ba ka lura da abu kai tsaye kawai sai kai tambaya, to anan akwai karancin fa'ida. An gane ko? Kenan anan abin da muke so mu fahimci cewa shi Luqman alaihi salam ya tara zamani da Annabi Dawud alaihi salam, sannan kuma an yi sabani shin shi Luqman ba annabi ne ko ba annabi bane, amma a magana mafi rinjaye ba annabi bane ba. An gane ko? Luqman baya daga cikin annabawan Allah, amma Ubangiji ta'ala ya bashi hikima har ma ya zamanto a wannan lokaci, lokacin Annabi Dawud, alƙali ne a cikin Banu Isra'ila. Malama wasu malamai suka ce kafin Annabi Dawud alaihi salam shi yake hukunci matsayin alkali ga Banu Isra'il. To shine anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana kissarsa cewa tabbas mu ne muka ba Luqman wato hikima, shine gwaninta da kwarewa a cikin al'amura. Ubangiji ta'ala yake masa anishkur lillah, kai godiya ga Ubangijinka akan wannan ni'ima, akan wannan baiwa da yayi maka. Sai yace wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, duk wanda ya goye godiya ga Ubangijinsa to ya tabbata cewa wannan godiya amfaninta zai dawo kansa tun nan duniya kafin makoma lahira. Dan karka fahimci cewa da Allah ya umarce mu cewa mu gode masa akan ni'imomin da ya jaddada mana, cewa godiyar mu za ta dada shi da wani abu, ko kuma rashin godiyar mu da butulcin mu zai rage Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu. A'a, godiyar mai godiya ba ta dada Allah subhanahu wa ta'ala da komai, kamar yadda butulcin mabutulci baya rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai, domin Ubangiji ta'ala mawadaci. Shi yasa da yace wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, duk wanda yayi godiya ya tabbata cewa yana yin godiya ne ga kansa, domin amfanin godiyar kansa zai dawo. Wanda kasancewar godiya ga Allah akan ni'ima bawa ya kan fa'idanci abubuwa guda uku. Abu na farko ita wannan ni'ima Allah zai dawwamar ma da ita. Abu na biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zai dade ka da wata ni'ima ta daban akan wannan ni'ima da yayi maka. An gane ko? Abu na uku kuma wannan zai kubutar da kai ya nisanta ka gabarin jiji da kai, domin duk wanda baya godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wata ni'ima, wannan yana nuna cewa wayen shi da dabarar shi da karfin shi shine ya samar masa da wannan abu. Amma duk wanda zai yi godiya ga Allah ya san to ni'ima ce Allah ya yi masa, kenan ka san ba wani wayen ka bane, ba wata dabarar ka bace, ba wani karfin ka bane, ba wata iyawar ka bace. Kaga wannan kenan ya fa'idantar da kai domin ya raba ka da nuna isa da jiji da kai. Abu na biyu, wannan ni'ima Allah zai dawwamar ma da ita. Abu na uku kuma, Allah zai dade ka da wata ni'ima ta daban, kamar yadda ya faɗa, wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. To shi yasa anan sai ya ce wa man kafara, duk wanda ya butulce, duk wanda ya butulce ma ubangijinsa akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin da ya jaddada masa, yake godiya, to fa inna Allaha ganiyun hamid, ya tabbata ubangiji ta'ala mai matukar wadata ne, kuma abin yabo ne. In ma baka yabe shi ba, yana da bayi na musamman wanda tsawon dare da yini ba sa fatara game da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da gode masa. Kenan kaga anan wannan yana nuna mana, in ma ka gode ma Allah, kanka ka gode ma, domin amfanin godiyar kanka zai dawo. In kuwa ka butulce, to ka tabbata cewa baka rage Allah subhanahu wa ta'ala da komai, domin shi mawadaci ne kuma mai matukar wadata, wadatar da bata da farko, bata da karshe, kuma bata da iyaka, kuma hamidun, abin yabo ne. In ma baka yabe shi ba, baka gode masa ba, to yana da bayi na musamman waɗanda tsawon dare da yini ba sa fatara game da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da gode masa, su ne mala'iku, kamar yadda ya faɗa, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu, suna tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala, suna yabansa tsawon dare da yini ba sa fatara game da yabon Allah subhanahu wa ta'ala. To ita godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ta hanyoyi guda uku. Abu na farko, zuciyarka ta kudirce cewa kyauta ce ta musamman Allah yake bance ka da ita, ba wani wayan ka bane, ba dabarar ka bane, ba karfin ka bane, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abin da yake tare da ku na ni'ima ku tabbata cewa daga Allah ne kuka same shi. Hanya ta farko kenan, zuciyarka ta yarda, ta amince, ta kudirce cewa Allah ne ya maka wannan kyauta. Abu na biyu, halshenka ya faɗa cewa Allah ya jaddada maka ni'ima, kamar yadda ya faɗa, wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith, sani dai game da ni'imomin ubangijinku da ya jaddada muku, ku ba da labari. Hanya ta uku kuma, gabbai su aikata, kamar yadda ya faɗa, i'malu ala dauda shukra, idan ni'ima ta dukiya ce Allah ya yi maka, wannan dukiya ka ringa ciyar da ita, ciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta neman lada. Duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a saka dukiya, to ka yi ƙoƙari ka saka. Idan ni'ima ce Allah ya maka ta ilimi, godiya akan wannan ni'ima, kwatanta aiki da wannan ilimi kuma da ƙoƙarin yaɗa shi.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.